يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهت هويبا كوجا مها تنبيا نكيدا كوجا مها تنبيا نكيدا منين دنيا منين دادين دنيا منين دنيا
Yaushe ne Hillary ta fito? Ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan zata kayar da opponent ɗinta nan.
Maza ne yawancin delegates na party daga ward level, zaki ga maza ne. Ba a ba ma mata zarafi su zama delegates.
Da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sami, saboda ne akwai sasoshi wanda yake buƙatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage kwana 16 a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. A ci gaba da nazarin matsayin takara mata a wannan zabe da kuma abin da za a iya yi a cikin wagegen gibin da ke akwai tsakanin takarar maza da ta mata. Bakin da muka gayyata sun bayyana abin da ya bambanta takarar mata da ta maza a siyasar Najeriya. Ga wakilinmu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar.
To Hajiya Binta Kabir, barin dawo gare ki. Kina faɗakarwa musamman ta yadda mata za su samu gurabe a harkokin siyasa saboda kare haƙoƙin mata. Kin ji bayanan da suka yi. Kina ganin kaman matan nan yanzu kansu ya waye ta yadda za su fito domin su kare sauran ƴan uwansu mata. An bada misalai kaman ita ƴar takarar gwamnatin jihar Adamawa Binani kenan, akwai kuma ita Pauline Talin da sauran mata dai. Kina ganin kaman bisa ga faɗakarwan ku mata kansu ya waye kuwa?
Na ci magana da duka abokan tattaunawa na suka yi, kuma kowane ina so in dauki wani abu da zan yi magana akai. Kamar shi namijinmu Malam Ridwan da ya magana akan cewa ai siyasa gwagwarmaya ne su shiga a dama da su nemo matsayi wa kansu saboda ba appointment bane. Na yadda, amma ina fatan kana sanar da cewa matan sun shigo, sun kuma yi gwagwarmayan kuma an deny din su. Zan baka references. Kaga kafin in shiga references din, kafin a yi references din ba wai ba sa fitowa bane. Ni ina yabawa makwazo na matan Najeriya, saboda me? Da sun biye yanda ake musu, da za su koma ne su yi bacci. Amma da yake suna son a taso din a yi, kuma ina ganin kwazon su, kuma ina yaba, saboda me? Ko duniyar da ta fi mu ci gaba kaman America. Yaushe ne Hillary ta fito? Ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan zata kayar da opponent ɗinta nan. Amma mene ta nuna wa mata a duniya cewa mata suna da matsayin da za su iya, wanda ya ci California? Ka gane ko? To idan muka dawo da Najeriya, yanzu haka a statistics ɗin da zan gaya muku shine wajen mutum 109 su ne senators gaba daya, a cikin su mata 9 ne, kuma ba don ba su fito ba a majalisa. Sannan idan ki duba a cikin su akwai 20 da akwai mutum 360 House of Reps, amma guda 27 mata ne. Ba su fito bane? Sun fito. Amma menene? An riga an bada wani irin fuska na cewa wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi. Ai tun farko an san mata iyaye ne a gida. Mu ba mu ki ba mun yadda, kuma an san da matan tayi matan an bar su ne a ta baya na tarbiya da kula da gida. To da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sami, saboda ne akwai sasoshi wanda yake buƙatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani. A wancan kasashen ana ba su dama, ba a danne su. Misalin da niya anan shine akwai Aisha wanda ta contesting governorship election a 2019, ta ci Taraba, ta ci. Aka zo aka kiya kai kotu, ta ci. Amma menene? Within the party sai aka zo aka ce mace ce, yaya za a yi sarakuna su zauna suna kallanta a matan gwamno? Bayan muna da al'ada aka rarrashe ta aka bata senate. Wannan ma za a ce bata fito bane? Ta fito. Amma me aka yi? An daire ta, aka nuna mata al'ada da culture, kuma mace Na biyu misali shine akwai wata Patricia Ete speaker 2017 kafin hawon Bankole Jimedi Dam Bankole a lokacin saboda minority na representation women in the National Assembly suka yi mata cha suka danne ta da ya zama sun mata yawa sun fi karfin ta opposition yafiwa saboda karancin mu tana ji ta gana gani haka aka sauke ta wannan ma bata fito bane ta fito wannan danniya ne bayan wannan akwai wani misali na wannan mata da ake kira a Benue State wannan honorable Patricia Oga wannan matan ta contesting wannan ta contest for senate and she won amma karshen ta sai aka ce ta yi hakuri ta dawo party sai aka bata women leader wannan ma duk basu fito bane again presently akwai honorable Natasha Kogi State Central she contested as a governor and now she's contesting under PDP tana contesting for senate a lokacin ta ci amma menene aka compensate ta so kullum mata ana nuna musu yawa ana nuna su karfi ana nuna su muna wurin kafin ku an made the arena na politics a men's world duniya na maza amma abinda zan ga maka na cewa ba sa fituwa ban yadda ba suna fituwa
to barin koma gare ki madam Roda Jahota Hajiya ta yi magana akan wadansu al'adu wadansu ko a ce addini ne da sauransu waɗanda maza ke nuna ma mata cewa ba ku isa ku kai wannan gurin ba a wannan wayansu lokacin ana ba matan amma kuma wayansu lokacin kin ji bayanan da ta yi na cewa ana danniya akwai al'adu da ko kuma addini da ya danne mata ne a ce mata bai kamata a ce sarki ya zo ya durkusa ma mata ba saboda ta zama gwamna ko kuma da sauran irin waɗannan dai
a cikin addinin Krista dai ni ban ga wani haka ba domin ko a cikin lokacin Old Testament akwai matan da suka yi mulki a lokacin su so ni ban ga wani inda addini yace we a danne mata kar wani yazo ya durkusa musu ba domin ko litafi ma ya fada a litafin Joel sura 2 yace Ubangiji ya ba da ruhun shi mai sarki bai ce ya ba ma maza kadai ba amma ya ce ya ba ma kowa da mata da maza da yara ya ba ma kowa duk wanda ya bude zuciyar shi ga Ubangiji saboda haka maza ne kawai ko al'adu ne wanda ake kokari yanzu a ga yanda za a magance shi shine yasa mata sun koma baya kuma a cikin maganan da ita dokar ta yi ina son kara cewa mata kamar in kin an je constituency da ward election zaki gani a cikin delegates ba a cika sa mata maza ne yawancin delegates na party daga ward level zaki ga maza ne ko yanzu ne ma ko a wani wuri zaki ga nan mace guda daya amma mata ba a ba su daga wannan constituency nasu da ward level nasu ba a ba ma mata zarafi su zama delegates amma yanzu za mu sake fada musu cewa a sake yin wannan zabe na ward din domin mu mata mu samu shiga bisa ga wannan statistics da muke da shi so mata su yi kokari
to ai a batun delegate ma da kike yi abinda muka gani a zaben fidda gwani na wannan zabe da za a gudanar shine wannan naga wa'ansu da ido na delegate din ma idan sun je wurin zabe har ma waɗanda sun yi rubutu wa'ansu akan karba ne a rubuta sunayen kusan za a ce delegate din ma ba wani amfani suka yi sosai a wurin ba na zaben kina ga kaman mata da yake yawancin lokaci ma idan aka ce a za a baki 10,000 baki ganin kaman za su iya cewa to shikenan tunda dai haka ne ni delegate din ma duk wanda kuka zaba ma ku zaba kawai
to sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa da gane da wannan kalubalen kafin nan a madadin Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar hadin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau da ambassador Roda Godwill Jahota shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar Plateau sai Dokas Lenkati Yusuf, shugabar kungiyar ma'aikatan gwamnati a jihar Plateau mai barin gado, da ambassador Ridwan Jimat Imam Malami karkashin kungiyar jama'at Nasra Islam, sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jumbe Hamza daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.